daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Talata 18 ga watan Yuni shekarar 2019, shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 11 na safe kenan kuka lalubo a rediyo wannan lokaci. Yusuf, da fatan an tashi lafiya.
To hajjawa wuta alhamdulillah ai garin ya waye.
Munan safiya ne.
Sosai.
To ina kanin labaran duniya suke.
To shine yau dai Mahmud aka yi jana'izar tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi. Kuma akwai rahoto da ya bayyana da cewa Iran ita ce ta kai wannan hari da aka kai akan waɗannan jirage guda biyu. Kana kuma Amurka ta tabbatar da cewa shugaban Koriya ta Arewa bai shirya watsar da shirinsa na nukiliya ba.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa bayan jerin hare-hare da aka gani a ƴan kwanakin nan waɗanda suka kai sanadiyar mutuwar mutane da dama a sassan Najeriya, ko waɗanne matakai gwamnati take dauka?
Gwamnati tana iya yin ta daga nan Abuja dangane da samun kayan aiki ga su kansu jami'an tsaro da suke fidarin su don kare
al'umma. To amma wasu za su ga kamar waɗannan matakai da shi shugaba Buhari ba da umarnin a dauka kamar tun an riga an dauke su, amma kuma ga lamarin har yanzu babu sassauci a cikinsa. Za ku ji amsar nan gaba kaɗan a cikin shirin. To yayin da a yau aka yi jana'izar tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Morsi da ya rasu, shin wani irin tasiri mutuwarsa za ta yi ga fagen siyasar ƙasar?
To za ta ci gaba da ɗumama yanayi na siyasa da kuma ɗumama yanayi na zaman tsartsar. Duk da dai yawancin 'yan adawa da suke adawa da gwamnatin Nasarawa, musamman waɗanda suke da alaƙa da su Muslim Brotherhood, suna gudun hijira ne ko dai a Taki ko a Qatar ko a Turai.
Sannan muna tafi da shirin noma wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata ne aka yi jana'izar Muhammad Morsi, tsohon shugaban kasar Masar, farar hula na farko da aka taba zaba a kasar, wanda kuma aka tumbuke shi daga kan mulki, wanda ya yi rasu jiya Litinin bayan ya gabatar da wani bayani a gaban kotu. Wani daga cikin lauyoyi masu kare Morsi ɗin ya ce iyalansa da shi sun halarci wannan jana'izar da aka yi a masallacin gidan yarin Tora. Daga nan aka birne shi a wata makabarta da ke birnin Nassar. Dan asadan shi Ahmad ya ce hukumomi sun hana a yi jana'izar shi a makabartar iyalinsa da ke mahaifarsa a lardin Sharqiya, sai kuma suka ba da izinin a yi jana'izarsa a wani a wata makabarta wadda aka sani tana da alaka da ɗan tsatsauran ra'ayin nan na Islama. Jami'ai sun ce Morsi, mai shekaru 67, ya yi wa kotu bayani a kan laifin da ake tuhumarsa na leƙen asirin ƙasar. Kama daga nan kuma ya yi bayani da dama. Bisa wannan zargi da ake masa, ya kwashe kimanin mintoci 5 yana yin bayanai, wanda daga baya ya yanke jiki ya faɗi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar da ƙarin wasu sabbin hotuna da take cewa su ne shaidu da take da nuna yake nuna cewa Iran ce ta kai hari akan wasu jiragen ruwan nan guda biyu masu ɗaukan man fetur daga a satin da ya gabata. A cewar Amurka, hotunan sun nuna sojojin Iran na cire wata nakiya da bata fashe ba daga cikin jirgin nan na kasar Japan da ya kama da wuta. Ɗaya hoton kuma na nuna mazaunin nakiyar kafin ya tashi. Wasu daga cikin hotunan da kuma suka nuna wani rami a jikin jirgin na Courageous, wanda Pentagon ta ce an same shi ne a sanadiyar fashewar nakiyar. Iran dai ta tuni take nuna cewar wannan ba ma magana ba ce, wannan magana banza ce, don ba ta amince da wannan ba. Haka kuma ta kira wannan tsarin a cikin shiri wanda bai kamata ba. Wani rubutaccen bayani da sashen Hausa da gidan rediyon VOA ya samu ya nuna cewar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai da niyyar wargaza shirinsa na hada makaman nukiliyar kare dangi, wanda wannan matsayi ne da ya saba wa tunanin da gwamnatin Amurka ta Donald Trump ke yi na cewar Koriya din za ta wargaza shirinta na hada makaman kare dangi. Takardun sun kunshi darussa akan shiryawa da aka shiryawa sojojin manyan sojojin kasar, wanda aka fitar da su gabanin taron da aka yi tsakanin shugaban Koriya da Donald Trump. Takardun sun bayyana ƙarara cewar Kim ya kalli wannan taro na Hanoi a matsayin wata dama da ta samar da yarjejeniyar ƙasashe, wacce za ta nuna wa duniya cewar za ta shiga cikin jerin gwanon ƙasashen duniya da ke da ƙarfin makamin nukiliya mai linzami. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, shugabar kasar Hong Kong Carrie Lam ta ba da hakuri akan kudurinta na baya-baya na wanda ya jawo zanga-zanga a kasar, wanda take neman a ba da mutum a miƙa mutane waɗanda suka yi laifi ga kasar China don yi musu hukunci. Amma ta ki amincewa da kiran da masu zanga-zanga suka yi na ta yi murabus daga kan aikinta. Lamta shaida wa manema labarai cewar batun ƙuri'ar fitowa da shirin na dokar ya ƙare, kuma za a ci gaba da aiki da shi har sai ya ƙare a watan Yuni na shekara mai zuwa. Haka kuma ta jaddada cewar za ta ci gaba da zama kan karagar mulkinta har sai wa'adinta ya ƙare. A daren yau ne Talata ake sa ran shugaban kasar Amurka Donald Trump zai kaddamar da yakin neman zabensa karo na biyu a birnin Orlando da ke jihar Florida. Amma tun da safiyar jiya Litinin, wasu masoyansa suka taru a fagen da za a yi wannan taron a wani guri da ake kira Annual Center don nuna nasu goyon baya da samun wurin zama. Kimanin mutane 100 ne suka taru a rahabar wajen. Wasu daga ciki sun bayyana da cewar tun misalin karfe 4 na safiyar jiya suka taru, kuma bayanansu ya nuna cewar sun haɗu a wannan wuri da kujeru da lema da kayan abinci da kayan shaye-shaye, wanda sun zauna zaman dirshin a wannan guri. Da yawa daga cikin magoya bayan sun ce suna goyon bayan Donald Trump akan tsarin shi na tattalin arziki da kuma manufarsa akan bakin haure.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabar mu fara da Najeriya, inda bayan jerin munanan hare-hare da aka gani a yan kwanakin nan waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a sassan ƙasar, fara gwamnatin ta Najeriya ta fitar da wata sanarwa cewa tana haɗa kai da gwamnonin yankunan da ke fuskantar waɗannan matsaloli domin ɗaukan wasu matakai na shawo kan matsalolin, yayin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna gazawar gwamnatin wajen magance matsalar ta tsaro. Dangane da haka, na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu domin jin irin matakan da suke ɗauka.
Tabbatar wanda aka yi shi ne akwai buƙatar a haɗa ƙarfi wuri guda. Gwamnati tana iya yin ta daga nan Abuja dangane da samun kayan aiki ga su kansu jami'an tsaro da suke fidaran su don kare al'umma. To su ma gwamnati sun ji hohiya su shigo ciki don ba da tasu gudunmawa, don a samu a haɗa ƙarfin gaba ɗaya a yi maganin wannan fitina. Su kansu kuma hukumomi na kawo agaji kamar wato NEMA da abokan aikin ta na jihohi su ma suna an ba su umarni don su haɗe kansu su ba da wato gudunmawa ta gaggawa musamman al'ummar kasarmu da suke a wasu su sun ketara cikin Niger. don samun mafaka daga waɗannan fitinan mutane. Ana fata dai yayin da aka kuce waɗannan mutakai na tsaro duka garuruwan da suke an guje su, za a bada tsaro akan su don mutane su dawo gaba da rayuwarsu kamar yadda aka saba.
To amma wasu za su ga kamar waɗannan matakai da shi shugaba Buhari ba da umarnin a ɗauka kamar tun an riga an ɗauke su, amma kuma ga lamarin har yanzu babu sassauci a cikinsa.
To wanda ya faɗi
yaushe aka ɗauki waɗannan matakan da muke magana? Misali, akwai rundunoni daban-daban da aka saka aka kafa domin yaƙi da wannan matsala, su Pop Adar da sauransu dai ire-iren su da aka ɗauka. Wasu za su ga kamar har yanzu dai ana kamar maimaita abin da aka riga aka yi a baya ne.
A'a, wannan duk dabarar da su masu kunshe suke so suke gwamnati ta fito da sirrin abin da matakan da ake so a ɗauka don su ji, wataƙila su je su sayar da wannan labari ga mutane, tunda su waɗannan mugayen mutane ai an san su ga abokan haɗin kansu a cikin al'umma ne. Mutuna biyan kuɗi na kai musu rahoto ko labarin abin da ake ciki. Jami'an tsaro ba za su buɗe sirrinsu a fili a ji ba. Gwamnatin tarayya tana da sanar da haƙƙinta na kare rayuwa da dukiyar jama'a, kuma duk waɗannan matakai da ake ɗauka don a yi wannan ayyuka da tsarin da yake ɗora akan gwamnati ya ɗora nansa akan gwamnatin tarayya ne.
To Malam Garba Shehu, kamar muayyana yanzu al'ummar da ke fama da matsalolin tsaro musamman a nan arewaci a Najeriya suna sauraron ka, kamar wani ƙwarin gwiwa za ka ba su na tabbacin cewa za ku shawo kan wannan matsala?
Matakai ana ɗauka iri daban-daban. Ai, da abubuwan ba haka suke ba. Idan masu saurare suna biye da irin abubuwan da ake, da abubuwan nan ai sun zafafa ne tsakanin jihohi kamar Plateau, Benue, jihar Kaduna da Niger. Idan ana bin abubuwan da suke gudana yanzu, ai kusan ba a cika jin ma batu da ya shafi wannan jihohi da na faɗa a cikin labarai ba, saboda ƙoƙarin da aka yi an samu galaba wajen daƙile wannan fitina, wato tsakanin manoma da makiyaya da ma 'yan fashin dabbobi da sauransu. Cikin nufin Ubangiji su ma wannan da ta shafi suna zamfara sokoto za a yi magani kan insha Allah.
Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan. To a Najeriya har ila yau, a 'yan kwanakin da suka gabata ne aka rantsar da mambobin majalisun jihohin kasar, inda a jihar Plateau a karon farko aka samu kakakin majalisa mafi karancin shekaru. Abok Nuhu Ayuba, mai shekaru 33, ya kasance kakakin majalisar jiha na biyu da ke da karancin shekaru a Najeriya bayan takwarar aikinsa na jihar Oyo. Wakilinmu Zainab Babaji ta samu zantawa da sabon kakakin majalisar, inda ta fara da tambayar shi yadda ya ji da zaɓin da aka masa lura da karancin shekarunsa.
So Buhari fada so gaban fasoyin mulkin kasan nan a kananan shekarun da bai kai ma na girme su ma, sun kuma sun tafar da kasan nan wanda har ya zamanto mutanen duniya gaba daya sun yabe su. A wani lokaci ba shekaru bane, in kana da tunani mai kyau, kana da tunanin dattakowa, ba inda idan Allah za mu yi tafiya da governor.
Wani shirye-shirye tsare-tsare kuke da shi wanda za ku dora domin a tabbatar da zaman lafiya mai dorewa?
Kasan wani lokaci in kun yi dokoki, in governor bai so ba, kagan ba zai samu hannu ba. Na farko, governor mai son mutane ne, mai son hadin kai mutane, kuma mai son zaman lafiya ne. Ko shi ma ya ba mama yan majalisan baya, ya ba su karfi gwiwan hada abubuwan da za su kama zaman lafiya, inda idan Allah mu za mu dora daga gun da suka tsaya.
Jihar Plateau tana da dimbin albarkatu. Yawanci a waje idan aka yi maganan Plateau sai a ga kaman tashin hankali ne kawai. Akwai dokokin da za ku yi domin tabbatar da cewa mutane sun fahimci abubuwan da jihar Plateau ke da shi?
Idan da suka zo shekara ta 2015 sun san ba su same shi da sauki ba, ga bamsa yana fada anan fada a can. Yanzu an samu zaman lafiya, yanzu muna so a inganta wannan zaman lafiyan. Yanzu wayannan abubuwan da za su kawo bunƙasa ga Plateau State yanzu shine za mu fuskanta. Yanzu muna kiran jama'a gabaɗaya, duk wani abin da zai kawo bunƙasa a Plateau State muna kiran su zo da shi, su kawo shawara, mu za mu inganta shi.
Abok Nuhu Ayuba kenan, kakakin majalisar jihar Plateau. To a yini aka yi jana'izar tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi, wanda ya rasu a jiya Litinin bayan da ya yanke jiki ya faɗi yayin zaman sauraron ƙarar tuhume-tuhumen da ake masa a wata kotu. Na tuntuɓi Muhammad Kaddam Sadiq Isa, mazaunin haɗaɗɗen daular Larabawa kuma masanin siyasar Gabas ta Tsakiya, inda na tambaye shi yadda suke kallon wannan lamari.
To abu ne wanda ya zo kowa kusan a duniya za a yi kira an ya zo kowa a yanayi kamar na bazata saboda ba a zace haka ba sai dai kawai abin da yake faruwa shine da yake har yanzu cifarwayar mutuwar tasa yanda aka yi mutu har yanzu ruwaya ce ta gwamnati guda daya kawai ma'ana gwamnatin Misra kasancewar kotu ce wacce take rufaffiya ba kowa yake zuwa ba sai jami'an gwamnati saboda haka iya abin da gwamnati ta faɗa na yanda aka yi mutu cewa ana cikin shari'a ya nemi zai yi magana da alƙali kawai sai zuciya ko ciwon zuciyar sai ta shi ya mutu ita ce kawai yanzu a zahiri da ake duk wani sharhi akan wannan hanyar sai dai kawai abin da yake faruwa shine daman can an dade ana zargin cewa hukumomin Misra na soja sun kamar ka ce ba ta nuna damuwa da halin lafiyarsa da yake ciki da buƙatar samun kulawa ta musamman daga likitoci akwai zarge-zarge da dama da aka yi kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da shi iyalinsa shi kansa Mursi din cewa an hana shi samun kulawa da ya kamata a ce ya samu bisa la'akari da irin halin rashin lafiya da yake ciki da kuma kamar yadda suka siffanta hali na rashin dacewa da ake kulle da shi a inda ake tsare da shi
idan na fahimci ka kamar akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa kenan an sa hannu a mutuwar tasa
kwarai da gaske ana ta samun ruwayoyi da yawa waɗanda kowa suke faɗan abin da yake ganin cewa ya faru wasu suna ganin da gangan aka yi abin da aka kashe shi ba dai kisa ina nufin ta hanyar bindiga ko makamantansu ba a'a kisa wanda za a kiransa da suna na a hankali shi yasa ma su a wajensu masu irin wannan ra'ayin suke ganin cewa saurin gaggawar binne shi da aka yi domin a binne waɗannan shedun ne da idan an masa bincike na likita irin wanda ake yi wa gawa wacce ta hanyar binciken ake iya gane yadda aka yi mutum ko kuma dalilin mutuwarsa to zai iya fito da shedun da su suke ganin cewa kashe shi ne aka yi.
Shin wani irin tasiri wannan rasuwa ta Muhammad Mursi za ta yi ga fagen siyasar ƙasar ta Masar?
To ba ta ci gaba da dumama yanayi na siyasa da kuma dumama yanayi na zaman ɗarɗar duk da dai yawancin 'yan adawa da suke adawa da gwamnatin Misra waɗanda musamman waɗanda suke da alaƙa da su Muslim Brotherhood suna gudun hijira ne ko dai a Taki ko a Qatar ko a Turai musamman amma har yanzu akwai waɗanda suke ƙasar waɗanda kuma suke ci gaba da fuskantar takurawa waɗanda wannan mutuwar za a ga cewa kamar wata dama ce da watakil za su iya amfani da ita wajen ƙoƙarin ƙara yunƙurowa wanda haka zai sa ita kuma gwamnati da dukkan alamu za ta iya ƙara ɗaukan mataki ne na kamar ka ce na ƙara uzurawa a kansu.
Muhammad Kaddam Sadiq Isa mazaunin haɗaɗɗen daular Larabawa. To a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar wanda ƙarƙashinsa take hangin saka tsari a sha'anin gina masallatai da makarantun allo da batun duba cancanta ga masu gudanar da wa'azi a wani mataki na cigaba da yaƙi da ta'addanci.
Masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba za ta ba mu inci mu ce musu abin da kuke yi ba daidai ba ne. Ba za mu kawo kowane tarnaƙi cikin cin gaba addinin Islama. Amma duk wanda ya yi niyya ya hidda musulmi cikin hanya ya kawo mu Boko Haram ko ya kawo mu Al-Qa'ida wannan dokar za ta ba mu magani mu kare wannan abun.
To sai a biyo mu a shirinmu na dare domin jin cikakken rahoton da Sule Umuni Barma zai gabatar mana. Kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lura da cewa a kwanan nan ma jihar Kaduna ta sanar da wani shiri makamancin wannan na sa ido kan harkokin wa'azi. Gashi jamhuriyar Nijar ma ta bi sahu. Shin ya kuke kallon waɗannan matakai da hukumomi suke son ɗauka? Sai mun ji daga gare ku amma yanzu ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki zan gabatar A cikin shirin za ku ji abinda manoman Najeriya ke cewa akan karewar farashin kayan amfanin gona a daidai wannan lokaci da manoman suka bazama domin komawa gonaki a sakamakon faduwar damanar bana.
Muna kira ga gwamnati gaskiya dole ta shigo cikin wannan lamari. Yanzu haka taki yana kusan 6,500 a kasuwa. Kaga kamata ya ce gwamnati ta shigo cikin wannan lamari yanda za a kasance an samu taki nan da arha bana idan dai har ana so a karfafa manoma cewa su koma gona.
A can jihar Niger kuwa gwamnatin jihar ce ta kaddamar da sayar da takin zamani ga manoman jihar akan farashin gwamnati na naira 2,500.
Duk wanda ya zo cewa yana neman kaman trailer 2-3 sai mun bincika wani gona zai zuba. Mu tabbatar cewa ba wai zai zo ya ansa bane saboda ya hana talaka samu.
A biyo mu sannu a hankali mun jin cikakken shirin. To madalla a cikin makon jiya ne dai muka yi maku alƙawarin cewa idan Allah ya yarda za mu kawo maku bayanin wasu manoman Najeriya akan karewar farashin kayan amfanin gona a wannan shekara. To da farko dai mataimakin shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar manoman Najeriya reshen jihar Niger Alhaji Muhammadu Manko Abubakar ne yake cewa gaskiyar lamari gwiwarsu ta yi sanyi a sakamakon faduwar farashin kayan amfanin gonar. A saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta shigo cikin al'amarin.
Yawanci an noma gashi abubuwa sun yaraha. Saboda haka muna nema ga gwamnati ta taimaka a wajen nan wanda a saya gwamnati ta saya dama haka aka saba idan abu aka zo aka samu glot gwamnati ta kan taimaka a sayi wannan abubuwa ga hannun manoma saboda ta ba su courage na ƙara noma.
Sunana Yusuf Ladan. Insha Allah ni manomi ne a nan jihar Niger. Alhamdulillahi damana ta fara kuma yadda ban mai tsammani ba ma don damana ta fara da alamun alheri a cikin ta. Bara mun yi noma alhamdulillahi kuma an samu amfanin gona fiye da yadda aka saba. Iyaka dai abu ne da yake hannun Allah. Kayayyakin amfanin gona sun yi ƙasa ƙwarai bana ba su tashi ba amma wannan ba zai karya gwiwa ni a matsayin na manomi ba zai karya gwiwa na ba musamman lura da cewa wasu shekarun baya ai kana samu Allah ne yake badawa yanzu kuma idan ka rasa kuma ai sai kuma wurin Allah kai mashi godiya.
To amma yanzu sakamakon wannan arha amfanin gona duk da haka ka ce za ka yi noman nan menene kake gani ya kamata a ce gwamnati ta yi musamman ku manoman nan?
Muna kira ga gwamnati gaskiya dole ta shigo cikin wannan lamari. Yanzu haka taki yana kusan 6,500 a kasuwa. Kaga kamata ya ce gwamnati ta shigo cikin wannan lamari yanda za a kasance an samu taki nan da arha bana idan dai har ana so a karfafa manoma cewa su koma gona. Kaga gwamnati ya kamata kawo taki da arha sannan kuma wannan da muke da shi aje don har yanzu na wannan nan ban saida ba saboda idan ka
amfanin gona
kware kuwa idan ka ce zaka saida yanzu asara zaka yi. So gwamnati ta shigo ciki akwai bukatar ta samu wannan abincin ta aje ita ma don gaba. Don wasu
ta saya hannunku
ce ta saya daga hannu ma akalla dai ba da tsada ba ya kasance abin da kai ka maida shi
noma tushen arziki ai noma yakin ci gaba noma doya zaki ai noma yakin ci gaba gaishe ku noma doya zaki ai noma yakin ci gaba yara da mun waka mun gama mutai arewa mu zaki mu kama noma tushen arziki noma doya zaki ai noma yakin ci gaba gaishe ku noma doya zaki ai noma yakin ci gaba.
To madalla a cikin makon jiya ne gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da sayar da takin zamani har ton 25,000 ga manoman jihar akan farashin gwamnati na naira 5,500. Dr. Ibrahim Garba Musa shine babban sakatare a ma'aikatar gonan jihar Niger.
Akwai jami'an tsaro a dukkan stores namu sannan duk wani taki da aka dauka daga nan da za a kai duk karamin hukuma jami'an tsaro za su bi da yake sannan muna da committee wanda za su kula da monitoring wannan sayarwa da kuma rabarwa. Duk wanda ya zo cewa yana neman kaman trailer 2-3 sai mun bincika wani gona zai zuba mu tabbatar cewa ba wai zai joya an saba ne saboda ya hana talaka samu, don wayansu suna iya wa su je su kwashe duka abin da aka kai su je su aje saboda kudin ya karu. To za mu tabbatar cewa wani gona zai isa, in muka tabbatar da gonan da zai sanna mu bashi takarda ya je sai.
To wannan ton 25,000 din nan da kuka yi order a nan Niger, kowace karamar hukuma akwai adadin yawan da za a bata ku?
Yanzu nan duk kowane karamin hukuma za mu tabbatar cewa suna da taki, duk karamin hukuma da nashi ya kare sai a kara kaiwa.
To mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Kesu da ya halarci kaddamar da sayar da takin ga karin hasken da yayi.
Mun bi umurni na shugaban kasa akan da a samu abinci ya bunkasa a kasa, kuma a ba manoma daman a yi kokari saboda a samu abinci ko'ina. Game da wannan shi ne ya sa gwamnatin Alhaji Abubakar Sadiq Zani Bello ya yi kokari a sayi taki da waɗansu abubuwa na manoma, masu manoma kamar su taimaka da magani da komai saboda a samu arziki ya bungasa.
Akwai kananan hukumomi uku, akwai challenges na tsaro, me kuke yi na ganin an samu tsaro ta yadda manoman nan za su yi noma hankali kwanciya?
To ai yanzu zaka gani kamar shekaran jiya na je wurin saboda an ka samu waɗansu abubuwa, yanzu mun yi meeting da su jami'an tsaro, yanzu da nake magana da kai suna nan wurin akan yanda za a samu zaman lafiya kuma a samu yanda manoma za su samu yi aiki a wannan bana.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan, sai wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Lawal Sani na Kawo Daura, yace tabbas tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Bafarawa ka faɗi gaskiya akan rikicin masarautar Kano, wanda manyan arewa ko dattawan arewa suka kasa sasantawa, kuma tabbas wannan babban kalubale ne ga manyan arewa. Shi kuma Shehu Adamu Rajau yace haƙiƙa zargin kashe masa al'umma da kuma sace masa dukiya da Fulani suka ce ƴan banga na yi a Katsina da sunan ba su tsaro abin takaici ne, kuma hakan tamkar mai dokar bacci ya bige da gangadi ne. Saboda haka muna fata gwamnatin jihar Katsina za ta yi wani abu a kai, domin dai bai kamata a kyale hakan ya ci gaba da faruwa ba. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, ya Allah ka ji kan tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi, mu kuma da muka rage ya Allah ka ba mu ikon cikawa da kyau da imani. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, Allah ya sa taron kasuwancin da za a fara gobe Laraba tsakanin kasashen Afirka da Amurka a kasar Mozambique ya taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakanin bangarorin da ma duniya baki daya. Sako daga Sani mai langelange Yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To mudi a takaicen, duk da wani mai ra'ayi, wani mai sauraron mai aiko da wasiƙa satin da ya gabata ya ce to wai kai yanzu ya kake yi tunda Maryam ta koya min cewa mudi, to wai kai kuma me take ce min, wai kai ma ka fada.
To wannan kuma ai tsakanin kai da ita ne, sai an zo ka za a ji me zai ce.
Lalle ka. To Mahmud, a yau talata ne aka yi jana'izar Muhammad Morsi, tsohon shugaban kasar Masar, fara hula na farko da aka zaba a kasar, wanda kuma aka tumbuke shi daga kan mulkinsa, wanda ya rasu jiya Litinin bayan wani ba'asi da yake badawa a gaban wata kotu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar da ƙarin bayani na wasu sahihan hotuna da ta ce ƙasar Iran ita ce ta kai wannan hari da aka kai a kan wasu jiragen mai masu ɗaukar man fetur guda biyu.
To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harandedi ta ni gabatar da shirin da kuma Julian Leathers Gresham, sai injiniyan mu Justin Mahmud Lalo ke cewa ku lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu ga shirin yau da gobe.